Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma 6 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan sabon nau'in coronavirus na Omicron.
Sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani daga bakin likita.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan wannan nau'in coronavirus.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu za mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Binta Ibrahim da Dr. Tasiu Ibrahim.
Mai sauraro barka da sake sada da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. Yau ma muna tare da likitan namu ne Dr. Tasiu Ibrahim wanda zai mana fassara da kuma ƙarin bayani a game da cutar nan ta corona. A ƴan kwanakin nan an samu bullowar sabuwar cutar wacce ake ce da ita Omicron. A da mun yi fama ne da Delta da sauransu. Likita, masu sauraro suna so su sani shin ita Omicron din nan tana da bambanci ne da sauran wato ire-iren wannan kwayar cuta ta coronavirus?
Alhamdulillah, masu saurare assalamu alaikum. Kamar yanda Hajiya ta yi shimfiɗa, lalle yanzu kusan wannan nau'i na ita Omicron shine yake hauhawa, yake shahara a duniya, wanda kuma zai mamaye duniya bisa alkaluman hasashe bisa saurin yaduwar shi. Abin da yake faruwa dukkan su corona ne, kamar yanda a jinsin dan adam muke iya cewa waɗannan jinsi ne na Larabawa, waɗannan jinsi ne na bakawar fata, wanda kila mutum da ya ga bangaren waɗanda suka shafi jinsin al'ummar ƙasashe irin ƙasar Sin za a ce wannan ɗan China. To haka ake samun bambanci a siffa na ita wannan ƙwayar cuta tunda aka fara daga aka taho har zuwa su Delta, yanzu ana kan nau'i na Omicron, wanda canji ne ita ƙwayar cutar ke samu sai ta rikida ba tare da ta canza daga coronan kanta ba, amma sai ta silfenta ya canza, dan haka sai a bata lakabi. To shi wannan canji da bambanci a nau'i na hauhawa zai yi tafi cutarwa, zai yi tafi saurin yaduwa, zai yi nau'i ya zo mai sauki, wannan shine abin da yake faruwa.
To menene sabo a game da wannan nau'i?
Wannan nau'i na Omicron idan muka danganta shi musamman da ta kusa da ita wadda ta gabata Delta, an lura da ƙarfin yaduwa wannan nau'i ya fi yaduwa fiye da sauri. Sannan akwai bincike na kwana-kwana nan da ya fito daga Imperial College a can kasar London kenan, wanda wannan jami'a ta gudanar da bincike mai fadi wanda take nusar da duniya cewa kada a shagala tunanin cewa nau'i na Omicron ya fi saukin illa ga dan adam. A'a, ba wani tabbaci akan haka, domin yaduwar da kusan asibitoci da suke samun halartar marasa lafiya bai nuna cewa wancan nau'i ya fi Delta sauki ba. To amma abin da kusan yanzu ya tabbata shine karfin yaduwar wannan nau'i na Omicron yafi sauran nau'uka da suka gabata. Sannan akwai bincike da suka alakanta wannan college, wannan jami'a wato Imperial College, na cewa sun ga cewa waɗanda suka yi cutar corona a baya ba su da wani ƙarfin kariya da ya wuce kashi 20 cikin 100 na cewa ba za su kamu da wannan nau'i na Omicron ba. Saboda haka wannan yana nufin da cewa mutum kada ya bugi kirji ya ce ni na yi corona, saboda haka na riga na samu kariya, ba zan kamu da ita ba. A wannan kariya bata wuce kashi 20 ba. Sannan waɗanda ma suka samu rigakafi har sau biyu kusan nau'in AstraZeneca da Pfizer bai wuce su samu kariya kashi 19 cikin 100 ba su ma, bisa wannan alƙaluma na bincike. Amma waɗanda suka samu ƙari na uku, wanda muke ce ma booster dose, suna iya samun kariya daga wannan nau'i na Omicron kusan kashi 55 cikin 80. To kusan abin da ya tabbata shine rigakafi yana samar da ƙarin kariya daga kamuwa da wannan nau'i na Omicron, wanda ta fi ƙarfin yaduwa fiye da Delta, kuma ba abin da ya nuna cewa ta fi sauƙin illa in aka kwatanta ta da ita Delta din.
To likita, bayanin ka kace tana da saurin yaduwa, ma'ana yanda take yaduwa din gabgab yafi yanda aka yi fama da Delta da kuma Alpha.
Haka, wannan shine.
To hanyoyin kamuwa da ita wannan cutar bambanta ne da sauran?
Babu canji a yanayin hanyoyin kamuwa. Sannan babu canji a yanayin hanyoyin matakai da aka sani, aka yada, aka sanar a baya na kare kai. Waɗanda su ne dai waɗanda muka sani, a yawaita wanke hannu, a kuma yi amfani da shi wannan takunkumi ko amawali ko face mask a yayin da za a fita, cewa an ci gaba da samar da tazara tsakanin mutane, an guji samar da cunkoso tsakanin al'umma. Hajiya Binta, a wannan gaba zan so in yi wani kira, musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na sanyi, kuma mu ma nan Najeriya ba mu tsira ba, alƙaluma na hawa-hawa na wannan nau'i na Omicron, wanda kusan labari da yake yaduwa mafi kusanci shine cewa makusanta ga shi mai girma shugaban kasar mu ma sun kamu da wannan nau'i na wannan annoba na corona. To saboda haka kiran da zan yi shine musamman ga masallatai sallar asuba. Na lura saboda yanayi na sanyi, in aka je sallah sai a kama tagogi duk a rufe rub, a kama kofofi duk a rufe rub, sai ka ji iskar da ke cikin masallacin, tunda ba za a iya kunna fanka ba, ba za a iya kunna AC ba, sai ka ji iskar ta dumama tsakanin mutane, kuma ka ji gefe da gefe ana atishawa, ana kwafal-kwafal, ana tari, wanda koda ba ma tsoron wannan nau'i na Omicron ba, mura na yaduwa tsakanin al'umma a wannan yanayi. Sannan bisa al'ada mutanen mu ba su da dabi'a mai kyau na kiyaye atishawa, mutum zai atishawa sai ya tarba hannayen shi guda biyu kamar mai addu'a, ya fesa a ciki, ana yin sallama sai ya mika ma na hannun shi na dama, ya gaisa da shi assalamu alaikum, ya juya na bangaren shi na hagu, ya mika, ya tashi, ya gaggaisa, duk ya ba kowa tsaraba, daga nan ana tashi sai a tafi gida, da an tafi gida kuma a yada tsakanin al'umma da yara kanana a cikin gida. To lalle wannan bai kyautu ba, hatta shi kanshi abun bude kofar da ake kamawa, mutum ya taho yayi atishawa a tafin hannun shi, ya kama abun bude kofa, ya rufe, ya ja, duk inda wani zai zo zai kama wannan abun bude kofa, shi ma ya damuki wannan kwayar cuta, koda ba Omicron ba, koda ta mura ce ba wannan corona ba, an yada mura tsakanin al'umma, wanda haka bai kyautu ba. Abun da ya kamata tsakanin mutane, duk wanda ya zama cewa ya sa dogayen hannun riga, to sanda zai atishawa nan ya lankwasa gwiwar hannun shi, ya kai atishawa nan a cikin gwiwar hannun shi, wanda da wuya a ce ya gaisa da mutane ta nan. Kamar ni abinda ma nikan yi, ina cikin sahun atishawan ta zo, nikan balla maballin rigata sai in dukar da kaina cikin rigata, sai in yi wannan feshi a ciki, ai jikina ne, majina ta ce, daga jikina ta fito, kuma tufafina ne, kuma kayana ne, ya fi min sauki maimakon in ce na fesa shi ga al'umma.
Wato an rage
karfin yaduwar cututtuka, ya fi min sauki in dawo, in ma zan canza kayan in canza a gida, ya fi min sauki da a ce ina cikin sallah na fesa ma mutane, ko kuma na fesa a hannuna na kama yadawa. Sannan ina amfani da ɗan ƙaramin hand sanitizer na fesawa, wanda nukan saka a juna, wani kana kallon shi yayi wannan, amma inda zai miko maka hannu ka noke, sai ya zama abin rikici tsakanin makwabta. Ka miƙa hannun, kana miƙa da kun gaisa, tura hannunka cikin aljihu latsa hansani taizanka kamar zaka shafa insha Allah ka riga ka kashe waɗannan ƙwayoyin cututtuka an zo na lafiya sannan mutane su ilmantu da waɗannan matakai da dukkan matakai da ake sanarwa a baya dan neman kariya duk yaduwa da cinkoso in ba wanda ya zama na dole ba ba ma dole a yanzu a wannan yanayi ya kamata a guji faruwar haka
to akwai jita-jitan da ake yadawa tsakanin al'umma cewa ita wannan nau'i na coronavirus wato na omicron wato hata zufan jiki ko kuma ruwan da ke fitowa jiki ta kila miyau ko fitsarin mutu ko wani abu wai za iya samu saboda ita nata canjin kenan ya gaskiya
wannan a duniyar masana kimiya babu haka yanda waccan ke yaduwa a yanayi na droplets dinnan da muke cewa duk inda aka samu fursasi ya tafi wanda karfin tazarar da zai iya yi bisa kusanci domin abinda mutane ba su kiyaye ba kusanci ko magana mutum yake akwai fishi da yake fita idan mutum yana so ya gane haka ya dauko madubi wanda ake duba fuska ya kanga gaban bakin shi yayi magana sai ya kalli madubin zai ga ya disa shi domin akwai wannan fursasi da yake fita dan haka ake so a rika bada tazara to ina ga wanda yake tari ko wanda yake atishawa haka zai fursatsa wannan to wannan fursatse idan ya tafi ko kuma kamar yanda muka kawo misali a wajen bude kofofi ko a office ma'aikatu haka wanda zai zo wani yayi abu a hannun shi ya kama dan haka ma'aikatu da wurare da aka ci gaba bini zaka ga masu goge suna bi hatta abinda ake bude kofa za a kama shi ana goggoge shi saboda ya zama ba a yada wannan kwari cuta ba amma ba a yanayi na gumi bane ake yada wannan kwari cuta
sai da zama mai salafiya ilimi da yitoti
tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar binta da likita
to likita ya magana da kafin cutar corona
hakika shine nayi bayani cewa waɗanda ma suka dauki rigakafi har so biyu nau'in AstraZeneca da Pfizer dinnan bincike na kusan nan daga wannan Imperial College London ya nuna cewa suna da kariya kusan kashi 90 wanda suka kara samun nau'i na uku za su samu saukin tsanantar kwari cutar da daukanta kashi 55 har zuwa 80 wanda kuma masana suna kara tsananta bincike dan ya zama an dan canza super ita kanta rigakafin ya zama ta bada kariya insha Allah kusan ga wannan nau'i na Omicron wanda ta zo da bijirima tsari na wancan na baya da aka yi bincike domin kariya ga nau'in Delta da sauran waɗanda suka gabata ya fi ga rigakafin fiye da ita wannan nau'i na Omicron
to waɗanda kwata-kwata basu samu ciwon batun farko shi wannan rigakafin idan suka yi shi zai yi tasiri a jikin
hakika zai yi tasiri za a so su yi din domin yanzu yara daga shekara 5 zuwa sama ma an buɗa musu musamman a ƙasashe da aka ci gaba sannan mata masu ciki da masu shayarwa duk an buɗa musu su karɓi wannan rigakafi sannan tsofaffi waɗanda suna daga rukunin mutane masu hadari su kamu da wannan ƙwayar cuta, mata masu ciki, tsofaffi, masu juna biyu, masu shayarwa, duka ana buƙatar su bijiro da gaggawa su nemi samun wannan rigakafi. Zai taimaka matuƙa insha Allah wajen samar da kariya, domin har yanzu ba mu da tabbacin rabuwa da wannan annoba, domin duniya ta ma fara shiga a pandemic fatigue, ma'ana galabaituwa da ita kanta wannan annoba, saboda ta kawo tsaiko ga al'amura daban-daban tun daga bangaren tattalin arziki ga manyan kasashe da ci gaban al'umma da al'amura na ibada, wanda musamman kaman duniyar musulunci ta samu tsaiko a ayyukan umra da ayyuka na aikin haji, wanda wannan ba karamin annoba bane, ba karamin jaraba bane, ba karamin bala'i bane da ya bijiro ma duniya.
To har yanzu likita a bangaren mu nan Najeriya ɗin suna tunanin shi wannan cuta ta corona kaman cuta ce ta manya ko ta masu kuɗi, ko kuma waɗanda suke tsallaka zuwa ƙasashen waje. Ya kake ganin al'amarin a tsakankanin ƴan ƙasa?
To wannan ba shi da wani asali, labari ne na sace faɗi. Shi kawai abin da yake faruwa in lamari ya shafi wani shahararre ko attajiri ko sanannen mutum ya fi duniya ta sani. Yanzu misali yana kamuwa hadimai na kusa da shugaban kasa da suka kamu jaridu duk sun sanar, duniya ta sanar, ba kamar wani bawan Allah talaka da yake wani lungu ya kamu har yayi ya gama ma ba wanda ya sani. To wannan shine bambanci na shahara. Ana jin labarin suwa ya suka kamu kaman can farko Allah ya ji kanshi marigayi Abba Kyari da ya kama ba inda ba a ji ba, amma kila akwai wani bawan Allah a jihar Kano, jihar Zamfara da ya kamu yayi ya gama ya rasu ma amma ba wanda ya ji. Wani ma ba a iya fahimta, domin za a tsaya a lamarin mura ne ya sharke tsoho ne har ya rasu ba amma kai shi asibiti ba. Akwai irin waɗannan alƙaluma da ba a sani. Saboda haka yanzu tsakanin al'umma mutane da yawa sun san sun yi wannan annoba, ba maganan waɗanda suka fita waje ne, ba maganan attajirai ne take tabawa. Ita jarauta irin wannan da rashin lafiya baya bambancewa tsakanin talaka da mai kuɗi. Mai kuɗi ma sai ya bi samun kariya, domin kila zai iya zama gida bai fita ba yana da abin da zai ci, kila supermarket zai je ba kasuwa irin tamu ta gama gariba, yana da kuɗin siyan hand sanitizer, yana da kuɗin siyan face mask, yana da kayan goge-goge, sannan in zai tafi ta ma a motar kanshi zai fita, ba motar haya inda akwai cunkoson al'umma ba. Saboda mun ga inda abin ya nakasa al'umma, irin kasashe kamar su India lokacin da annobar Delta ta barke musu, mun ga yadda ta yi rugu-rugu da ƙauyuka da al'umma ga masu babbaka mutane bayan sun mutu. Ai wuraren ma karanci suka yi, inda za a rika kona mutanen ya yi karanci a wancan lokaci. Haka mahaƙa makabarta na musulmai cikin watan azumi yake faɗan yadda ma baya ma iya samun yin azumi saboda aikin haƙan kabarurruka na musulmai da suke rasuwa. Abin ya musu tasiri, kuma India ƙasa ce wadda ta fi Najeriya a ci gaba a ɓangaren lafiya, amma jarabtar Ubangiji ta sauka a kansu irin wannan, kuma mun ga yadda suka jigata. Kuma ba wai ma attajiransu ba ne suka rasu, a talakawansu ne ta yi rugu-rugu da suka yi ta yawo neman iskar oxygen, abun ya faskara. Wannan shi ne. To wannan magana na larura ce ta attajirai ba gaskiya ba ne ko kana?
Daga ƙarshe likita wannan jan hankali za a yi wa al'umma domin su kiyaye da kuma ɗaukan matakan da ya kamata wurin kariya akan wannan ciwo na corona.
To alhamdulillah, jan hankali da zan yi shi ne mu ci gaba da gode ma Allah cewa wannan ɓangare namu na duniya al'amarin ya zo mana ma da sauƙi. Sai mu ci gaba da gode ma Allah, ba al'amari bane za mu fito muna tunkaho muna isgili ko muna nuna mumun isa, domin muna ganin yanda yake ga manyan kasashe. Sannan manyan kasashen nan sun ma koma rufe kasashen su kaman baya, wanda mu bamu samu wannan matsala ba. Saboda haka mu ci gaba da gode ma Allah, mu ci gaba da bin matakan kariya da aka faɗa. Allah ya karduba ya ci gaba da sauƙaƙa mana. Manyan kasashen nan su abun ma yafi zama matsala gare su. Sannan muna gani akwai kasashe irin su Saudiya ga fatawoyi nan da muke gani da malaman su duk suna nan, amma ake rufe ake hana abubuwa da dama. Muna gani saboda haka mutane su rungumi matakan kariya da aka sanar. Kasashenmu muna ganin yadda ake fita neman lafiya a manyan kasashe, muna ganin yadda shahararsu ya isa wajen iya ɗabbaka ɓangarori na kafa lafiya. Mun ga misali farkon fitowar wannan annoba yadda kasar China ta gina asibiti mai gado dubu na isa na fada kusan cikin kwana goma wanda al'amari ne da ba zai yi ba a irin wannan ƙasa ta mu amma kuma muna ganin yadda mutane suka tagayyara ƙasashe aka mutu irin su Italiya su Faransa su Germany su Ingila su Amerika hatta irin ƙasashe irin su Isra'ila muna ganin yadda mutane suka mummutu muna ganin yadda suka jigata muna ganin yadda suka samu koma baya a tattalin arzikin su to amma mu Allah ya kawo mana da sauki domin Allah bai jarabce mu da abin da ba za mu iya dauka ba saboda haka mutane mu ji tsoron Allah mu daina wasu abubuwa na baki da za mu iya tunzura kushin Ubangiji domin ba isar mu bane ba dan mun fi waɗannan ƙasashe bane domin akwai ƙasashe na musulmai da su ma sun ga wannan jarrabawa fiye da abubuwan da mu muka gani hatta alƙaluma da ƙasar Saudiya suka gani ya fi namu wannan ƙasa to amma su ma sun dauki matakai aikin haji da umra suna daga cikin manyan ayyuka da suke kawo kuɗin shiga ga ƙasar Saudiya amma suka tsayar da wannan ayyuka na ibada domin shigowar wannan annoba da ta addabi duniya baki daya saboda haka wannan ya wuce mu'amalar ƙasa ita kanta mu bi ka'idojin nan babu wani matsala a ciki dan ka wanke hannunka zaka samu insha Allah taimako babu wani matsala idan kayi amfani da hand sanitizer insha Allah babu wani matsala idan ka sa wannan amawali na takunkumi a sanda zaka shiga cikin al'umma domin abu ne yanzu sananne babu wani damuwa akan haka babu wani matsala idan ka guji shiga cinkoso dan bai zama dole ba duka waɗannan sune matakai da aka sabura da al'umma kuma aka kiyaye domin in kai ka tsira da wannan cuta in kuka dauka ka yada ma wani mai kaushi wanda karfin garkuwar shi bai shahara ba misali dattijon ka ne ka dauki wannan kwayar cuta ka je gida ka gaida tsohonka shi ka sa mai shi kuma karfin garkuwar shi bai iya samar mai da kariya daga wannan kwayar cuta ba ya galabaita ya rasa ran shi lalle al'amarin ka yana hannun Allah domin ka ki daukar matakin da ya kamata
wannan makon a filin mu na girke-girke muna tare ne da girki ko in ce muku da fada-fi'ir na nufawa to Hajiya Jummai me muke da shi ne daga bangaren nufawa a yau kuli-kulin ne ko kwamin ne
mu nufa da yake an san mu da kuli-kuli ba za mu yi kuli-kuli ba yau muna da miyan mu iri-iri da muke yi muna da kamun da ake ce mishi koko adi din shine za a yi koko da kuma adi shine ake kira dinya
to dinya baki din nan
ka sani dinya baki din da ka sani shi za a yi shi zaka ganshi yana da dadin shi in aka kokon na za ku ci koko adi dinya baki da su amma kai shi dadi kanshi zaka ji kanshin wani iri zaka ta mamaki ya akai wannan har ma inda ake yin shi ma ana sayarwa zaka ga an yi wani irin layi zaka ga mutane sun zo da kwanta za su siya da saboda shi ba shiga ba amma yana dadi
to katsana za su yi shin wannan abincin na
koko ko wani yare zai iya sha da saboda dadin shi
to haja gabatar mana da wannan giri
to wato shi koko adin kamun ka zaka samu ko kamun gero ko kamun dawanka yanda kake so zaka nika shi ya zama ruwa paste ka ta taka ka aje shi
haka
to shi dinyin zaka same shi zaka dafa shi ka daka ruwan dinyin shi za a sa a wuta za a yi wannan kokon da shi
to amma kin ce a dafa shi dinya shi kafin a cire mishi man bawo bawo nan nashi koko sai an cire bawo bawo
ai wannan hulan za a cire za a cire hulan dinyin
dan hulan kawai ake cire
sai kuma a daddaure shi a ciccire wa'anda ba su da kyau ai komai zakai sauti da akon zaka gabe da kyau za a ciccire su a gyara sai a zo a dafa shi da hu inda da ku zaka ga ruwan ya fito zaka tace ruwan
wato zai fafashe shi da kai
shi sai a tace ruwan to ruwan za a sa da shi za a yi kamun wato shi kamun shi ba su ga amma yana da dadi kuma wannan kamun masu ciwon suga za su yi shin shi saboda shi ba
wato daga ainihin sa ya fito daga ya'yan itatuwa
to wannan abun tun ani ku iyaye suke shan shi zaka ga cashe saka ga iyaye musu ranar da karfin su da wuya ka ga mutun ya ci kafa ana mishi ciwo ba ni ma karanka na ciwo kafafuwa nake yi da saboda shi suga
an bar gida
to kowa kuma bar gida wallahi gida ya bar shi to wannan kokon daga bawa haka muke shan shi shi saka ga ba dukkan mutun ga yana tsalle shi da karfin shi
kuma kuna iya dukan katsana a haka
a sosai ma ku katsana ma ku wane ku
to shi koko ai ko duk wani kunu zaki ga ana da dan mahadin sa to shi yana da mahadi
to wato shi kokon ka san ba zaka zauna ka sha koko salla ba ai dole zaka wani abu akwai wani abin da zaka hada da shi kamar dai snacks wake ne zaka sayawa kanka farin wake ka ciccire duk abubuwan da bai da kyau sai ka sa ruwa in ka zuba mishi ruwa ya dan yi laushi ba a cire bayan waken
ba a cire bawon
shi haka za a bar shi zai dan yi laushi kadan ba wai laushi zai sosai ba laushin dan kadan ne sai ka zo ka nemi dutsenka ka sa tattasanka da attarugunka da albasa sai ka ringa nika shi ka bakware shi garas
ka bakware
shi eh to amma ki san injin wani lokacin ji sai ya baka abinda baka ji dadi ba sai ka gama injin din cha baka san ya nuku sosai dan ba a san ruwa yi mishi yawa idan ka kai nika akai maka nika da tattasai da attarugunka sai ka sa magi da gishiri ake sawa amma yanzu da yake ido ya bude
akwai shin dadi
kowa na cin magi sai ka dan sa magi tattasanka da attarugunka da albasanka sai ka zo ka yi shi ka ganshi kamar yadda ake kulikuli nan dai zaka ganshi
ya fadin
ne fadin nan zaka ganye shi a hannunka da manja ake cin wanda da ana so a ganshi yayi ja ya dan sha'awa
to ya ake yi za a zo manjan ne a ciki ko kuwa duka ya mana daki
manjan ka na kan wuta ka dan sa albasa ya dan taso yayi zafi wannan shi cancan din ka riga ka nika akwai tattasai da attarugu da bawon duk ka nika shi wato shine da turanci za a ce mishi high protein high fiber diet tun daga shi bawon ba a cire ba kuma shi wake a turanci protein ne abinda ke gyara jiki ko baka ba to sai ka zo sai ka ringa juya shi kamar yadda za a juya kosai
komai dai na ciki
sai ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye manjan ka na wuta ka dan sa albasa yana tasowa sai ka sa hannunka ka ringa gyaggyara waken kana yin shi ya zama fallafa kana tabule shi sai ka sa a manjan ka sai ka ringa juya shi a hankali in ruwa ya mishi yawa zai fafashe
wato ba zai zauna a wuri
ɗaya ba sai ka bishi a hankali ka juya shi sai ka ga ya fito maka garas in kana cin shi ba kamar kosai ba saboda shi anin waken babari ya jiku sosai ba
kuma ga bawon
sai ganshi garas kana cin
shi
ba a rika shi yana gwanin sha'awa kana cin shi garas kamar kana cin biskit
kuma kamar kana cin kosan rogo a yanda shi
kamar kosan rogo to ka nemi koko a dinka kana sha kamar ma ni a kamun gaba na yanzu in sha wallahi dadi kowa bar gida ya bar shi
wannan da katsana kike to katsana duk wanda miyan shi ya tsinke yayi man magana akwai adireshi
to ai shi wannan koko adin da kuma wannan cancan din duk baka tsinin da ya rige ma ya je shashi sai ya aure hudu a can garin nufawon kuma sai mun tsaga mu warawara dan kin san mu da makatsina ba yi mu ne duk wanda ya rige ba ta yi kudi a bashi adireshi ya kira ni to ya tabbata sai aure hudu daga nan ne
ma masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ne yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa wato Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.